Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmaci Garba ne tare da Madin Zahiru Mai Shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 1 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Madina da kanun labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya gargadin cewa babu kasar da za ta iya dauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. Hukumar nazarin yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile. A kasar Mexico kuma ana kokarin kada ƙuri'ar raba gaddama kan dokar da za ta tilasta wa tsofaffin shugabannin kasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji rahoto kan samaman da aka kaima kungiyar Darul Islam a jihar Nasarawa Najeriya.
Domin ba kasan da za ta yi ta cewa akwai gwamnati sannan wata kuma ta shirya nata gwamnati cikin gwamnati ba ta yi wa.
To ko me yasa Najeriya da Niger suka sake kakkafa alamomin shatin kan iyakokinsu?
Domin dama muna fama da matsalar shiguwa da makamai din kana iya tunawa da kuma kamar shiguwar wanda cikin ta da suke amfani da su a matsayin ma'aikatansu.
Za kuma aji cewa Najeriya da Ghana na ci gaba da takaddamar diplomasiya mai nasaba da kasuwancin baki.
Farko yana da muhimmanci mutane su fahimci cewa mu ma a kasar Ghana akwai dokokin harkokin kasuwanci da harkokin sana'o'i.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Nazarin yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau Talata. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito irin barnar da girgizar ta fara yi. An bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kandagarki, duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba. Tuni girgizar kasar ta haifar da hucin girgiza har fiye da dozin guda. Jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadin cewa babu kasar da za ta iya dauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. A lokacin da yake ganawa da manema labarai ta yanar gizo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dole kasashe su mayar da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su bude tattalin arzikinsu yayin wannan annobar. Ya ce idan dai kasashe sun shawo kan cutar, to budewa ba zai zama matsala ba, amma a bude ba tare da wata takamaimiyar nasara ba, to shine zai janyo babban bala'i, in ji Tedros. Shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abin da kasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar. A cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu. Fitaccen mawaƙin nan na Amurka Akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na ƙirƙiro wani birnin zamani da zai ci dala biliyan 6 wanda zai rada wa sunansa a Senegal. A ranar Litinin, Akon da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin Mbodine a kusa da Dakar, babban birnin kasar Senegal. Akon, wanda sunansa na asali shine Alioune Thiam, ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban Afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin. Akon, wanda ya tashi a kasar Senegal tare da iyayensa, yana sa ran birnin zai samar wa 'yan Senegal ayyukan yi da dama.
An jima kaɗan, Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda jami'an tsaro suka kai samami kan kungiyar Darul Islam a jihar Nasarawa waɗanda aka ce sun ma rikide sun zama Boko Haram inda suka ceto mata da yara wajen 1000 Hassan Maina kaina gare ka
yayin da sojoji suka mika iyalan mambobin kungiyar Darul Salam da aka tarwatsa a jihar Nasarawa yanzu ana kara samun haske akan ita kanta wannan kungiya babban komandan rundunar sojan Najeriya ta musamman dake Doma a jihar Nasarawa da dakarunsa suka jagoranci kawar da ƴan kungiyar Major General MG Ali ya min karin bayani
maganar su ta riga ta mutu tun watanni 7 da suka wuce da shike su kawai ya tura Aminu shi ya zo ya bada nasu wannan sabon tarika da su ta fara yin wanga sai mutane suka ce su a wannan shiru ba haka bane aka saka shi aka sa su ce wato duk wanda ya zo wannan sabon tarika ko faran ba to kaga yanzu da watanni 7 aka yi wannan abu kuma ta ji ku ne ta ji ku wannan kamp to ka san cewa dukan su kenan ɗan Boko Haram ne a wajen soja ba ta yaki da mutanen da suke son zaman lafiya amma waɗannan da sun ga sun tare kansu su mai da wani kansu ɗan ta'adda su ne muke da matsala da su ba ma yaki da su su ne kawai su ajiye wannan bidigogin su daina wannan halayya na yin bama-bama da sauransu addinin su za su yi su ci gaba da yin addinin su lahiya lau domin ba kasan da za ka yi ta cewa akwai gwamnati sannan wata kuma ta shirya nata gwamnati cikin gwamnati ba ta yiwa.
Hakimin Dausu da ke kasar Toto Alhaji Idris wanda ƴan ta'adda suka tarwatsa daga yankunan su ya ce har yanzu fa akwai sauran burbushin waɗannan ƴan ta'adda a yankunan nasu
har yanzu ma suna gurin ba kwatanta duka ba yanzu suna gurin duk kidnappers suna gurin suna jin daji har yanzu suna jin daji
suna tar muku da hankali ne
haka sai mana gona ma ba mu yi yanzu wanda ya shiga abun ya zai gonakin shi wallahi ka tarko sa da teka sai gaba da kai
mutanen jihar Nasarawa irin su Alhaji Muhammad Lawan Sardauna na neman gwamnatin tarayya ta kare jan tamara don ganin cewar ta kawo ƙarshen waɗannan ƴan kungiya kasancewar sun watsu a sassa daban-daban na jihar.
Federal government sa ido a wannan waje saboda wannan waje ya zama barazana ga sosai saboda yanayin shigowar su saboda mutanen Toto wallahi ba zaman gida ma suke ba sai wasu ta complain sai wani idan suka zo gida ma ba su iya zaman gida saboda har gida za a yi kowa za su ke ka ana kamar kuɗi masu yawa ga kuma take mutane suke a wannan waje ga akwai wajaje ma da yawa ba da muke tunani kamar gefen Nasarawa da gefen Mukon nan ba labarin akwai wani su masu wajajen sai fi da sun kara sa ido ta wajajen.
Ko yanzu ya za a yi da iyalan waɗannan ƴan kungiya da aka mika wa gwamnatocin jihohin Nasarawa da Niger? Honorable Dogo Shamman shine kwamishinan watsa labarai na jihar Nasarawa.
Our intention is to send them to their respective states.
Yace kasancewar waɗannan mutane sun fito ne daga jihohi daban-daban. Za a mika su ga gwamnatocin jihohin su daban-daban din. Su kuma ƴan asalin jihar Nasarawa za a kokarin a sanya su wuri guda domin a kuma ba su kulawa ta musamman kafin daga bisani gwamnati ta san yadda za ta yi da su ta hanyar mika su ga iyalansu. Hassan Maina kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Madina da ci gaban labaran duniya.
Kasar Mexico ana kokarin kada kuri'ar raba gardama kan dokar da za ta tilasta wa tsoffin shugabannin kasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa. A yayin wata ganawa da manema labarai, shugaban kasar Andres Manuel Lopez Obrador wanda ya zargi gwamnatin da ya gada da hannu a cin hanci da rashawa ya ce za a kada kuri'ar raba gardama kan wannan dokar a daidai lokacin da za a gudanar da zaben ɗan majalisu a watan Yunin shekara mai zuwa. Masu suka sun zargi shugaba Lopez Obrador da zargin tsohon shugabanni wato tsohon shugabannin kasar Enrique Pena Nieto da Felipe Calderon domin janye hankalin mutane kan irin rawar da gwamnatinsa ta taka kan batun magance rikice-rikice da kuma yaduwar COVID-19 a kasar. Kasar Trinidad da Tobago ta fara amfani da wani mataki mai tsauri na tilastawa kowa saka takunkumin fuska domin hana yaduwar COVID-19. Daga yanzu duk waɗanda suka ɗara shekaru 8 dole sai sun saka takunkumin fuska idan za su shiga cikin jama'a. Duk waɗanda suka keta wannan dokar to za a ci su tare da $1,000. idan aka kama mutum sau biyu zai biya dala 2000 sau uku kuma zai biya dala 3000 Prime Minister wato Keith Rowley ya baiwa waɗanda ba za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba shawarar rufawa kansu asiri su saka takunkumin kawai Rowley ya ce nauyi ya rata a wayar kowa wajen kiyaye dukkanin matakai da zummar dakile yaduwar cutar coronavirus ya zuwa yanzu dai kasar na da akalla mutum 1,700 da ke dauke da cutar yayin da 22 suka rasa rayukansu An sanda a birnin Portland na jihar Oregon sun ki amincewa da wani shiri na gwamnar jihar ta fitar mai cewa mataimakan yan sandan za su dinga sintiri cikin birnin hakan dai na zuwa bayan wasu harbe-harbe da aka yi kan wani magoyin bayan shugaba Trump na Amerika shawarar da yan sandan suka yanke ta janyo cikas ga shirin da gwamna Kate Brown ta fitar domin kawo zaman lafiya a birnin na Portland da ke kasar Amerika Brown wacce yar jam'iyyar Democrat ce ta fitar da wannan shirin ne bayan da aka harbe Aaron Danielson mai shekaru 37 wato 39 a ranar Asabar yayin da masu zanga-zangar rajin kare baƙaƙen fata na Black Lives Matter suka yi arangama da magoya bayan shugaba Trump na Amerika
A gaida Madina da takardunto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma a bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Wannan karan zamu nufi Najeriya da Niger, kasashen da suka sake kakkafa alamomi kan shatin kan iyakokin su saboda dalilan da suka hada da natsaro. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Najeriya tana da iyakoki da Jamhuriyar Nijar a kananan hukumomin Isa, Sabon Birni, Gada, Ilela, Tangaza da Gudu a jihar Sokoto. A can baya akwai alamomin da aka shata waɗanda ke nuna iyakokin ƙasashen guda biyu, amma a kwana a tashi al'ummomin da ke zaune a waɗannan iyakokin ba su iya rabewa tsakanin su. Hakan yasa wasu al'ummomi na ƙetarawa su shiga cikin farfajiyar da ba ta ƙasashen su ba. Hakan ne yasa hukumomin kula da iyakokin ƙasashen guda biyu suka amince su tura wakilan su domin gudanar da aikin ƙara shata wasu alamomi na fitar da iyakokin domin kowace ƙasa ta san iyakar farfajiyarta wannan aikin a cewar wakilan babban jami'in secure na Najeriya Williams Shaibu muhimmin abu ne wajen samar da tsaro da kuma inganta harkokin mulki
gaskiya daidaitawa da aka yi cewa gashi nan ne iyakar mu je mu sa dutse kowa ya gani amma kasan su suna zaman su lafiya ba wani abu amma dai kawai a daidaita a san cewa iya gashi amma shanin administration ko menene ya tafi daidai dama alhali su our colonial fathers su suka rarraba waɗannan iyaka to over time duk wannan sun tumbuke waɗansu kuma suna da nesa shi ne aka ce to bari a fitar da su a sa takasaka kowa ya ga inda yake yanzu
wakilan hukumomin kula da iyakokin ƙasashen guda biyu Dalha Muhammad Bello da kuma Adamu Sebu sun ce sun gudanar da aikin ƙara shata iyakokin cikin nasara
sai aikin da aka tura mu daga Abuja daga ma'aikatar National Boundary Commission mun kammala na wannan bangare da aka ce mu zo ni na wannan lokaci
na Adamu Sebu ni chef division ba da muke ga turanci mu chef division cartographie topographie commission national des frontières da wajen ku National Boundary Commission mun zo mu yi aiki lalle an gamsu an ji dadi kuma an dace da abun da kawo mu shi mun samu sa'a Allah taimake mu mun yi shi
ko wannan aikin zai tasiri wajen samun da tsaro a jihar Sokoto duba da cewa matsalar rashin tsaro ta yanki cibiya kananan hukumomin da ke iyaka da Jamhuriyar Niger wannan ce tambayar da nema mai sharhi akan harkokin tsaro Nuruddin Bodenga
wannan abu ne wanda do zamu ce kamar ya kamata tuntuni a yi amma dai yanzu irin halin da muke ciki bai laifi ba abu ne mai kyau sosai kuma zai taimaka wurin kiyaye samar da sauƙi su ga jami'an tsaro wanda suke Abuja domin dama muna fama da matsalar shigowa da makamai kana iya tunawa da kuma fitowar kamar shigowar mutane maya waɗanda su kanta da suke amfani da su a matsayin ma'aikatansu
Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
To a gaida Muhammad Yanzu kuma bari mu kada Ghana inda ake ci gaba da takaddama kan tsarin kasuwancin baki tsakanin ƴan Najeriya da hukumomin Ghana abinda ke neman kaiwa ga cece kucin diplomasiya. Ridwan Abbas gare ka.
A wani irin hali mai kama da cacan baka tsakanin Ghana da Najeriya, ministan ma'aikatar labaran kasar Ghana Kojo Fononkrumah ya fitar da wata sanarwa mai shafuka 6 don mayarwa Lai Mohammed martani akan zargin da yayi wa kasar ta Ghana. A cikin sanarwar ministan na Ghana ya zayyana wasu zargin da yake Najeriya ta yi wa kasar sa da kuma martani su. Ko me zafi haka? Na dai tuntuɓi Alhaji Salu Muhammad shugaban All Nigerians in Ghana, wato shugaban duk ɗan Najeriya a Ghana, akan yadda ya fahimci abin da ke gudana.
To, da fatar cewa da ike rarrance ya kai ga gwamnati da gwamnati, governmental level kenan, da za mu so mu ɗan abin nan ɗan saurara tun da ko a jiya ina ji shugaban ƙasar Ghana nan ya faɗa cewa saboda zaman lafiya da kuma watan relationship da ke tsakanin gwamnatin Ghana da Najeriya za su zauna kan wannan zancen na batun shago da batun kudade da ƴan Najeriya suke cewa in suka je renewal din takardun su irin ababen da ake caji mushi na gare din ya faɗa cewa ai abin din nan watan ba wai ƴan Najeriya kawai aka dora musu wayannan labi din da suke.
Na kuma hira da Alhaji Ayuba Ahmed Seku, jami'in gwamnati a ofishin ministan Zango.
Farko, yana da muhimmanci mutane su fahimci cewa mu ma a kasar Ghana akwai dokokin dake watan nuna yadda za a yi harkokin kasuwanci da harkokin sana'o'i. Abinda muka lura da shi shine akwai al'ummar da suka fito ECOWAS din nan da suke dauko kaya daga China. Idan suka dauko kaya daga China sai su zo da shi cikin kasuwannin mu a Ghana, zai su gurɓata kasuwannin mu. Akwai ECOWAS protocol wanda ta hana a yi haka. Idan misali abu ne aka yi shi a Najeriya aka kawo shi a Ghana wanda ake sayarwa a Ghana babu matsala, amma idan aka yi abu a China ko aka yi abu misali a in shi Najeriya, daga Najeriya kuma aka bi da shi hanya aka shigo da shi kasar Ghana, kaga wannan ma ya taka doka.
Ministan labaran Najeriya Lai Mohammed ya aika sako ta kwararsa na Ghana Kojo Nkrumah ya mayar da martani yana mai musunta zargin duk da yayi. Yaya lamarin yake?
Abin da na san ana yi ne shine ana tabbatar da cewa dokokin mu na kasar Ghana ana aiwatar da su yadda ya kamata, kamar yadda ita ma kasar Najeriya take da dokokinta. Dan Allah dan Annabi jama'a a daina ta da jiyoyi akan wa'ansu maganganu da yake ba gaskiya bane. Kaga in kasuwa wannan dake wannan harkan, in kasuwa kasar waje dake wannan ciki kashi 80 cikin kashi 100 ɗan Najeriya ne. Abin da yasa irin haka ke faruwa kenan.
Ta wace hanya gwamnatocin kasashen biyu za su iya sasanta lamarin nan?
Shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya ce zai sadu da takwararsa General Buhari saboda a samu watan fahimtar juna akan wannan harkar. Da kasar Ghana da kasar Najeriya ba duk tare ke Hassan al-Husseini ne kullum muna faɗa. Saboda haka babu wani shiri haka na musamman da gwamnatin Ghana ta yi don a ci zarafi ko a tozartawa ƴan Najeriya ko a yi musu wani abu haka da gayya, babu wannan wallahi.
Alhaji Ayuba ya yi kira a yi taka tsantsan gwamnatocin na kasashen biyu za su samu maslaha akan wannan lamari. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara kan tattaunawa da manoma da masu sayan kayan abinci kan yadda farashin kayan ya yi tashin goren zabi, duk da yake wasu sabbin kayan na shirin fara shigowa kasuwa. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji ta bakin masu saya da sayar da kayan abinci a jihar Sokoto. Muhammad Nasir Gareka.
Bisa ga la'akari da hauhawar farashin abinci da ake samu duk da yake sabon abinci na duk da shigowa kasuwa, na zargi kasuwar sayar da abinci a nan Sokoto inda na zanta da wasu masu sayan abinci.
Sunana Nura Gada. Kamar yadda kake gani shinkafa ni zo saye, kuma ina ganin shinkafar ta yi farashin ta ya tashi sosai. Da muna sayan ta naira 900, 800, 700, yanzu ma naira 1100, wani har ma naira 1200. Saboda haka waɗanga abubuwa sai dai mu roki Allah sauki, Allah shi kawo mana sauki, mun ga al'amari da kici. To muna kira gwamnati ne dan za ta iya taimakawa, ta shigo ta taimakawa, ko da sai wane za ta yi ta saisuwa akan farashi don mutane su ma su ji sauki, ta tallafa musu. In ta sayo akalla ta saisuwa ta rage bisa ga yadda su yan kiso yan kaso ke da wannan shine ya taimakon da muke nema gwamnati.
Assalamu alaikum, sunana Mallam Aminu. To sai dai mu sha alhamdulillah, da abubuwa yanzu sai dai a hankali. Yau in ka zo ka sai ta naira 10 gobe sai ka ta koma naira 20. To ga abubuwan sai ka yi kake. In ka maza ma sai da su kuma ce su ma aka shiga su. Sai dai ko mu ci Allah ba mu abin su. Ko da aka fara wannan cutar da ake kira corona, sai abubuwan da suka fi suka lalace. To gwamnati sai dai mu ci Allah sauka. Sai dai mu kuma ƙara kira a gare ta Allah sa ta diba mu talaka don suke wahala. Su masu kuɗi sai riga sun ƙoshi. Yawwa talaka yake wahala, su da ke zuwa suna sayan kwano-kwano. Sai a diba mu talaka da Allah. Ya akwai control price za a yi. Ai in babu control price sai mu shiro ku Allah ya kawo mana sauki.
Har yau na zanta da shugabannin kungiyoyin samar da abinci. Ina muku kuma da shugaban kungiyar ƴan sa kai Alhaji Aminu Dankuni.
To alhamdulillah. Wallahi wannan farashi ya shafi ko ina. Sannan munan ba nan ba kadai na. Sannan ko ina haka ne. Yanzu in ka duba duka abincin da akwai nan ba na jihar ga ake noma shi ba. Mu kan mu tahuwa ake yi da shi. Yanzu gashi nan ga sanan abubuwa yanzu wannan gashi nan daga Fataskun yake. Wanga daga Neja yake. Wanga daga kai har kai shi tabbutun wani abu kai dan nan har Ghana har Benin. Wallahi babu inda ba a fa mana kaya. To ashe kuma wanga abun kaga ba da gare mu ne ba. Tun yanzu da gari da ka gani yanzu garin kwaki da ka gani gashi nan ba a so. Yanzu gashi ya linka. Hei da ba a batu. To ashe ko kaga wanga abu ba daga masu adangana ba. Iyaka dai abu na wanda Allah ya kawo. Yanzu ka duba irin shekarar ta wuce. Ga shekaru da dama wanda sun ka wuce. Ai so abinci shi tsada amma ya kya. Ga su store sauran su da komai duk da abinci ko wani amma abun ya buwaya. Ka gane ko. To yanzu kuma gashi Allah ya sa gashi yanzu abu yayi tsada amma ba aje ba. Babu wanda ya aje. Kuma gashi Allah ya kawo tsada abin. Kadiba yanzu shi waccan shekara ta wuce wallahi abin da muka sayi waki wajen naira 20,000 har da biyu. Amma mun ka sashe shi 8,800. Ka san iya ka hasara annan. To yanzu kuma gashi Allah ya riga ya daga shi gashi yanzu ya kai wajen har 20,000. Hakke da 20,000. To kaga wanga abu kenan daga Allah na. Don haka babu wani abu wanda zamu cewa iyaka Allah shi kawo mana sauki game da wadannan al'amura.
Assalamu alaikum. Na farko sunana Alhaji Umar Bello Kalan Bainani ne chairman na masu sayar da shinkafa a fadin wannan jihar Sokoto ko kuma wannan bangaren namu na Sokoto. Gaskiya abin da ke faruwa dangane da maganar tsarin shinkafa ya samu asali daga can irin kasuwannin mu da yaran mu ke zuwa sayan ta, wanda kuma nan shinkafa musamman muna da kaloli guda biyu inda su ne mutane sun kai so, kamar akwai Jamila akwai Fifi, wanda wannan Jamila tun can ƙasa muna kai shan shi ta naira 16,500, wanda mai dinki naira 50 lebar naira 50 a doko ta naira 400 haka ta kama naira 17,000. In ka hada guda biyu ba za su yi ma irin wannan daya ba, mun zama duba 37,000 34 ga kudin gyaran ta naira 1,500 da ka ko wani buhu ya kama naira 37,000. 37 nan shine muke sai naira 37,500 naira 38,000 har ma in ta kama da 6,500, wanda haka in ka diba gaskiya kuma abin da ya kawo wannan saboda can masu sayo mun akwai kamfanin da ka sayi shinkafa yau da kas yau da kima musamman irin nan Sokoto da kuma jihar Najeriya gabaki daya, saboda wannan shinkafa ya gida duk masana lafiya sun cewa wannan ta gida tafi inganci bisa ga shinkafa waje. Wannan gaskiya shi haifar da wannan farashin. Gaskiya ni gwamnati a shar zan ba gwamnati a wannan musamman bangaren harkar noma, ba wai musamman abinda mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi ga bangaren noma, wannan abin da doka yayi daidai, amma problem din nake muke samu bangaren manoman riga waɗanda suke cutar da wannan kablokin din cigaban da aka san aka kawo. Saboda mi idan aka hidda shiraruwa na gwamnati sai kaga cewa waɗanda ba manoma ne ba na hakikani suke amsa wannan performance su cika su domin su yi blocking din sabon noman da ake kamar yanzu ga harkar kasuwanci nan jihar Sokoto kabiya mai girma Aminu Waziri Tambola yana kokarin kawo ci gaba a jihar Sokoto amma problem da muke faruwa da shi idan an ka hidda ci gaban ƴan kasuwa a ci gaban su sai haga waɗanda ba ƴan kasuwa bane na asali sun zo sun anshi waɗannan abin sai su kasa ƴan kasuwa sai aga an zuba ruwa amma guga abin kasan ruwan ba aga inda su kai ba wanda yana kira ko lokaci ita gwamnati idan za ta yi abuwa ta nemi irin mu masana ko kuma a ce waɗanda harkan su ci domin su ba ta share ko kuma su jawo hankalin ta inda aga na akwai matsala domin a rawar na matsala domin a samu ci gaba da ƙasa da jaha gabaki daya
fasaro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
saƙon da farko a yau haɗin biwa ne daga Sadiya da ke ƙasar Afghanistan tare da Fatima Musa wa da barkin ladi jihar Plateau da Maryam Fulani daga ƙasar Saudiya inda suka ce salam VOA Hausa haba dai shugaba Muhammadu Buhari wallahi ya kamata ka tausaya wa al'ummar kasar mu duba da irin kalubalen da suke fuskanta ga matsalar tsaro ga yi wa mata fyaɗe da sauransu gaskiya abin ya zama ruwan dare Allah dai ya kyauta mun gode VOA Hausa sai kuma mun samu sako na gaba daga Ali Usman taka lafiya magajin kungiyar murya talaka ta kasa reshen jihar Kebbi yace murya Amurka a yau ina so ku fada wa Senator Muhammad Adamu Alaru sanatan da ke wakiltar mu a zauren majalisar dattawan tarayyar Najeriya kuma shugaban kwamitin ayyukan majalisar da ya dubi girman Allah ya kawo jama'ar unguwar Malala da ke cikin garin birnin Kebbi wajen magance musu jefin da ke yi wa rayuwa da muhallinsu barazanar gaske tunda gwamnatin jihar Kebbi ta kasa fitar musu kiffe a wuta game da wannan matsala ta musamman. To sai kuma sakoma na ƙarshe wanda kuma dai haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salatu Goma ga Annabar Jau da fatan Ado Salatu Goma ga Annabar Jau su kuma suka ce gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ban tsoro domin gashi dai an soma cimma sabuwar masara amma fa har yanzu farashin tsohuwar masara bai faɗi ba ya Allah ka kawo mana sauƙin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa to ma dalla mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni
wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau Talata kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito irin bannar da girgizar ta fara yi an bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kan da garki duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba tuni girgizar ƙasar ta haifar da hucin girgizar har fiye da dozin guda jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Madina Tahiru mai shanu wacce ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada mana shirin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.